kasa miya da alkhairi karbiya da zamba
masu sauraro assalamu alaikum tare da fatan ana cikin koshin lafiya Halima Abdullahi ce ke muku lalle marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jikance mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo madalla a cikin shirin na wannan lokaci zamu tattauna da wasu masu amfani da kafofin sada zumunta akan sabuwar manhajar Trend wacce kamfanin Meta ne dandalin Facebook da Instagram ya kaddamar a ranar 5 ga watan Yuli da muke ciki dandalin da aka tsara kaddamarwa tun farko a ranar 6 ga watan Yulin nan manhajar Trend wanda wasu masu amfani da ita suke yi wa kirarin taron dinki da kuma majalisar dinkin duniya da wata kafar sada zumunta ce inda mutane daga kasashen duniya da dama ke taru don tattauna dukkan batutuwan rayuwa na yau da kullum masu ilmantarwa fadakarwa game da nishadantarwa shin yaya yanayin samun karbuwar wannan sabuwar manhaja bakon mu na farko a cikin shirin na wannan kaci yayi bayani akan yadda ya fada tsindin cikin amfani da ita batun rashin sanya bangaren tura sakonnin sirri wato DM da sauran muhimman batutuwa
to da farko dai sunana na kakala social media Hausa Guy amma na yankan asali Abdulsalam tambayan ki kuma na fada sosai tsindin cikin sabuwar manhaja da Meta ta kawo wato Thread amma na fara samun dubbannin mabiya a ciki eh to abin da ya jawo hankali na fadawa ciki shine a Hausa Guy dama da fadika ne so ko ina muna nan duk wata sabuwar manhaja da tazo indai muka ga mai amfani ne kuma mutane suna shiga ciki domin samun abubuwa da dama lalle mu ma zamu fada domin mu nishadantar kuma mu fadakar da irin abubuwan da muke yi sai bangare na biyu na tambayan ki da kike cewa manhajar bai zo da wani madanna ko kuma wani bangare da mabiya za su iya tantuban mu da muke amfani da shi ko kuma masu amfani da shi ba su da damar tura sako na sirri a tsakanin su wani bangare abu ne mai kyau domin yawanci zaki ga dazu nake karanta wata cewa masu boye identity a tura ma sako a ce kai posting amma ka boye identity ya kare a threat so ba gida bane na gulma gida ne budadde wanda duk abin da kake son ka fada sai dai kai zabi daya ko dai kai posting da kanka a gani ko kuma kai commenting a gani so duk wanda kai so ba maganan wani tura private message wanda a tsakani ba na bangaren kuma ba abu ne mai kyau ba kila akwai wanda zai baka talla ko zai maka wani maganganu wanda bai kamata a ce yayi maka shi a cikin mutane ba so babu wannan daman da zaka iya yi a threat su manhaja suna amfani da ra'ayoyin mutane ne idan suka sami wato korafe da yawa na mutane cewa ya kamata a ce an sa wannan kamar yadda kusan kowace manhaja na sada zumunta suke sawa to lalle su ma za su sa kuma ina ganin akwai wani manufa da yasa suka kisawa yanzu amma dai dole nan gaba sai sun sa wannan domin tabbas mutane za su ta korafe dan wani abu ne na ba sabon ba saka zo da shi sannan maganin wato ganin wasu abubuwa da kowa ke wallafawa ba tare da kuna bibiyan juna ba abu ne mai kyau gaskiya wanda hakan ne zai taimaka wajen idan kaga wani yana wallafa abubuwan da kai kake sha'awa sai ka fara bibiyan sa amma in aka ce sai mutanen da ka sani ko mutanen da suke kusa da kai ne zaka iya bibiya ana ga haka zai takaita mabiya wadanda suke kallon abubuwan da kake sawa sannan kai ma zaka samu takaitaccen abubuwan da kake iya kallo daga sauran mutane amma aka ce wani wuri ne wanda kawai zaka yi ta ganin abubuwa duk wanda ya wallafa ba tare da kana bibiyan shi ba ko kuma ka san shi ina ga hakan zai taimaka sosai wurin samun zumunta na juna
Abdulsalam Ramalan ya kuma yi bayani akan samun mabiya a kafar Threads da kuma arangama da ta kunno kai tsakanin kamfanonin Twitter da Meta akan sabuwar manhajar
eh to da farko maganar mabiya kamar dai wannan da suke bibiyan ka kamar suna da zabi ne ko su bi ka ko kuma ka su bi ka ya danganta da waɗanda suka sauke manhajar su ma su yi amfani da shi amma ba wai mutane ne kawai da waɗanda suke Instagram ne kai tsaye in ka shiga thread za su bi ka su zama mabiyanka a can ba amma dai wani manhaja ne wanda kuma ya zo da karbuwa cikin al'umma mutane na ta shiga ni dai ina cikin mutanen da suke da yakinin cewa ƴan Najeriya musamman maza da mata matasa muna an san abin da ya zo sabo a yanzu yanzu ba kaman da ba. Wannan abin idan ya zo kuma yana ba mu damar yin abubuwan da muke da sha'awa aikatawa, wannan manhajan za mu amshe shi. In kuma abu ne wanda sai mutum ko kuma yana buƙatan wani ilimi na musamman dan amfani da wannan manhajan, to shi ne zaki ga mutane yana dan ba su wahalan karban wannan abin. Sannan na biyu, matasa maza da mata na wannan zamanin ba kawai ƴan Najeriya bane, kusan na ko ina, suna son abin da wasu manya ko kuma sanannu ko celebrity suke amfani da shi. Sannan mutane suna son su yi amfani da wani manhaja ne wanda ya karbu, wanda ba wai manhaja ne wanda za a fara amfani da shi yazo yi crashing ko za a samu matsala, akwai dai wani shakku akai. Babban magana mai sauki kuma dai rigima dai tsakanin mai Twitter da mai Meta, wannan a iya cewa rigima sace, kuma an saba gani ne yau da kullun, kamar dai abin da yake faruwa ne da TikTok da rigimar sa da wasu kasashe. Amma kuma har yanzu manhajar na ta kara fadada da samun masu amfani da ita. To shi ma wannan kusan haka ne, duk rigimar da ake yi wannan kaman su ta shafa, a ƙarshe dai za a zo a samu matsaya, kuma dai a iya cewa threat ya zo ya zauna sai dai wani ya siya, amma yana da wahala kuma a ce an rufe.
Kazalika ga ƙarin wasu masu amfani da kafofin Twitter da Threads da ra'ayoyinsu akan dalilan da suka sanya mutane suka karbi wannan sabuwar manhaja.
Sunana Nuful Ahmad, ina da shafuka a wannan manhajoji guda biyu. Ina da shi a Twitter shekara kusan 12 da tauce, kuma na bude shafi a wannan sabuwar manhaja ta Threat, kuma ina jin daɗin amfani da ita kamar yadda nake jin daɗin amfani da Twitter. Sanin kowa ne cewa Twitter ta ɗaya daga cikin kafofin sada zumunta da suka fi kowane tasiri, duk da cewa akwai waɗansu kafafen da suka fi yawan masu amfani, kamar za ka duba shi Instagram wanda shi ne za a ce ya haifi wannan sabon manhajar Threads, yana ɗauke da mabiya kusan biliyan 2,350, wanda za ka duba kamar duka mutane da suke kan Twitter za ka ga ba su wuce mutum miliyan 450 ba. Amma duk da haka ita Twitter wani lokaci takan fi sauran kafofin sada zumunta tasiri, lura da yadda aka tsara shi. Za ka ga gwamnatoci da yawa da manya-manyan kamfanoni suna amfani da shi wurin watsa labarai ko sanarwa. Kuna yare da suke abubuwan da ya sadu da cewa sauran kafafen sun fi shi yawan masu amfani, amma shi kuma yana daga cikin waɗanda suka fi kowane tasiri. Dogaren gani ga kuma dabarwar da ke tsakanin shi kamfanin Meta da kamfanin Twitter na Elon Musk, ina ganin wani abu ne wanda ke da jan hankali kwarai da gaske, domin kamar maganar da shi Elon Musk yake cewa kamar an yi musu sata fasaha. To ina jin wannan ba sabon abu ba ne a wannan tech space, da su da yawa wani kamfanin yakan ɗauki wasu abubuwa features kenan daga wani kamfanin ya tsara cikin abin da yake da shi ga wanda za ke kan misali ɓangaren reels ko status, za ka kusan fasaha ɗaya ce, za ka kuma akwai shi a Facebook, akwai shi a Instagram, akwai shi a Twitter, za ka ce su ban tunanin wannan abin zai zama kamar ya kawo ƙarshen Twitter gaba ɗaya, duk da cewa kila zai iya kawo mishi cikas. Amma wannan waɗansu manhajoji ne nake ganin za su iya ci gaba da wanzuwa ba tare da ɗaya ya kashe ɗaya ba.
Sunana Suleiman Zakariya, ni dai a ra'ayina ina ganin wannan manhaja ta Threads ta samu karɓuwa da wuri a wurin mutane,
sakamakon musgunawa da
mabiya manhajan Twitter suke samu wurin sabon shugabannin masu
kula da al'amuran
wannan yanar sadarwa ta Twitter. Atantin da wannan shahararren dan kasuwa watan Elon Musk ya sayi Twitter, aka fara samun matsala da amfani da Twitter, saboda a koda yaushe yana fitowa da wasu sababbin dokoki wurin amfani da ita yanar sadarwa ta Twitter. So mutane gaskiya kaman ba su gamsu da irin wannan dokoki da yake fitowa da shi ba. Ina ganin shi Threads kaman kuma bayan yadda su Twitter suke gudanar da al'amuransu, shi yasa ta samu karbuwa cikin wannan ɗan ƙanƙanin lokaci. Shi Threads dukkan alamu ya nuna wata hamayya ce ta kafofin sadarwa ta social media, musamman ma ita Twitter.
A yanzu dai a bisa alƙalama daga bajojin lambar da ke bayyana a bayanan masu amfani da Instagram wanda ke nuna lokacin da mutum ya shiga Threads, akwai sama da mutane miliyan 90 akan manhajar, wadda masana suka ce wannan alamar gagarumar nasara ce ga dandalin na kamfanin Meta. To masu sauraro, gabaki ɗaya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka, ni Halima Abdullahi ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Bi salam.
Kiyar kayan ba ta nan ba ta sake ba, me yasa alƙur'ani